Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 6041 da 49 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalo da kuma Niya ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Za a kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen namu a yau Litinin 12 ga watan Fabrairu shekara ta 2018. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi a wannan shirin ga kanin labarai.
Jama'ar Rasha sun faɗa a jiya Lahadi cewa dukkanin mutane 71 da ke cikin jirgin sama na fasinja na ƙasar da ya faɗi dukkanin sun mutu a birnin Moscow. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Lahadi cewa ƙasarsa ta yi ɓardan sosai wa sojojin ƙasashen Iran da kuma Siriya a cikin Siriyar. Shugabannin jam'iyyar ANC mai mulkin Afirka ta Kudu kuma sun faɗa a jiya cewa jam'iyyar za ta yi wata ganawa domin tattaunawa a kan makomar shugaba Jacob Zuma.
Kanin labaran kenan. Waɗansu dattawan arewacin Najeriya sun ƙaddamar da wani dandali da nufin tada tsumin al'ummar yankin bisa dalilin cewa
2019 in ba mu tsaya muka haɗa kan mawuri guda ba sai arewa za su shiga cikin wani hali. Yau ga shi ta tabbata. Kullum sai a zauna ana maganar sardauna ya wuce. Kamata dukkan mu haɗu mu zama sardauna mu tafi cika mu.
Majalisar Wakilan Najeriya kuma ta amince da ba na kasassu kashi 20 cikin 100 na guraben ayyuka, sai dai waɗanda abin ya shafa sun ce sun gaji da gafara sa ba su ga ƙaho ba.
Da an daɗe ana wannan yunkurin, kullum idan zaɓe ya zo ne suke taso da ita, amma da zarar zaɓe ya wuce mu ba sa ƙaunarmu. Kuma wallahi tallahi a cikin 'yan majalisar tarayya da sanatoci akwai sanata ɗan kuturu, akwai sanata ɗan makaho, akwai sanata ɗan gurgu, kuma billahi lazi nan gaba kaɗan za mu fitar da sunansu don duniya ta sani tunda sun ƙi kyautata mana.
Sai kuma wani yunkuri na haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da ƙungiyar ƙasashen Turai na samar da wutar lantarki a jihar Ogun. Ibrahim Alfa Ahmed zai ɗora kan batun kashe wani magidanci da ake zargin jami'an hukumar tsaron cikin gida DSS da aikatawa a jihar Kano. Kafin nan ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Jama'ar Rasha sun faɗa a jiya Lahadi cewa dukkan mutane 77 da ke cikin wani jirgin saman fasinja na ƙasar Rasha sun mutu a lokacin da jirgin ya faɗi a kusa da birnin Moscow. Ofishin binciken hatsarin ababen hawa na ƙasar Rasha ya ce akwai fasinja 65 da kuma ma'aikata su 6 a wannan jirgin da ya faɗi, kuma dukkaninsu sun mutu. Akwai ƙananan yara su 3 a cikin waɗanda suka mutu. Wannan jirgin da aka kera shi shekaru 7 kacal da suka shige ya ɓace ne daga na'urar hango jiragen sama jim kaɗan bayan ya tashi daga filin jirgi na sama na Domodedovo, wanda shi ne na biyu wajen girma a babban birnin ƙasar. Wannan jirgin sama ƙeran AN-148 na kamfanin safarin jiragen sama Saratov Airlines ya tashi ne a kan hanya zuwa birnin Orsk a lokacin da ya faɗi a kusa da Agonovo, mai tazaran kilomita 80 a kudu maso gabashin birnin Moscow. Har yanzu ba a san musababin faɗuwar wannan jirgin ba, amma kafofin yaɗa labarai na Rasha sun ce masu bincike sun gano ɗaya daga cikin na'urorin tattara bayanai guda biyu na jirgin. Ministan sufuri na Rasha Maxim Sokolov ya shaidawa 'yan jarida a Lahadi nan cewa lokaci bai yi ba da za a san takamammen abin da ya janyo wannan faduwar ko kuma wannan hatsarin, amma kuma hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama farar hula ta ƙasar tana bin diddigin dukkan abubuwa da ka iya kawo faduwar wannan jirgi. Shugaba Vladimir Putin na Rasha ya aiki da saƙon ta'aziyya da kuma jimaminsa ga iyalan waɗanda suka mutu a wannan hatsarin, inji wata sanarwar da kakaki Dmitry Peskov ya bayar. Shugaban Amurka Donald Trump ya bi sahun shugabannin duniya wajen aikewa da saƙon ta'aziyya ga shugaba Putin da al'ummar Rasha dangane da wannan hatsarin. Wannan jirgin fasinja da ya faɗi a wani wuri da ke cike da dusar kankara wanda ya jinkirta isar ma'aikatan agaji zuwa wurin, alatilas sai da suka aje motocinsu suka ƙarasa da ƙafa.
Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Lahadi cewa ƙasarsa ta yi ɓanna sosai ma sojojin ƙasashen Iran da na Siriya a cikin Siriyar kuma za ta ci gaba da tunkarar duk wani mai neman tsokana. Ya ce mun fayyace wa jama'a cewa matsayarmu ba za ta canza ba. A lokacin da yake ganawa da kwamitin ministocinsa, ya ce za mu cutar da duk wanda ke niyyar cutarmu. Ya ce wannan ita ce manufarmu kuma za ta ci gaba da kasancewa haka. Samamen da shekaran jiya Asabar ya biyo bayan harbe wani jirgin Isra'ila samfarin F-16 da sojojin saman Siriya suka yi a karan farko tun bayan da Isra'ila ta yi rashin jirginta a cikin yaƙi a shekara ta 1982. Matukan jirgin yaƙin Isra'ila sun samu damar ficewa cikin laima daga jirgin kafin ya faɗi a cikin Isra'ila a cewar sojojin ƙasar Isra'ila. Isra'ilan kuma ta ce wani matukin jirgin ya samu mummunan rauni a lokacin da ake kwashe su a wani aikin gaggawa yayin da wani matukin kuma ya samu karamin rauni.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin jam'iyyar African National Congress ANC mai mulkin Afirka ta Kudu sun faɗa a jela cewa jam'iyyar za ta yi wata ganawa domin tattauna makomar shugaba Jacob Zuma mai fama da fitinar wasu abubuwan fallasa. Shugaban ANC Cyril Ramaphosa ya ce ya shirya wata zama da shugabannin jam'iyyar za su yi a yau Litinin domin tattaunawa akan matsayin Jacob Zuma na shugaban ƙasa. Bisa taka tsantsan yayin da Ramaphosa da manyan jam'iyyar suke ci gaba da lallashin Zuma a kan yayi murabus. A shekarar 2009 mako guda kafin Zuma ya jagoranci ANC ta yi nasara a zaɓe, hukumar shari'an ƙasar ta janye wasu zarge-zargen rashawa guda 8 a kansa. Sai dai kuma wannan batu bai mutu ba a siyasance. ‘Yan adawa sallashi takobi cewa ba za su kyale wannan maganan ya mutu ba, kuma tun lokacin ne suke amfani da wannan batu wurin jusashe farin jinin shugaban ta hanyar gabatar da ƙuri'ar rashin amincewa da gwamnatinsa har sau 8 a gaban majalisar dokoki. Rinjayi da jam'iyyar ANC take da shi ya ba Zuma damar tsallakewa a duk lokacin da aka gudanar da irin wannan ƙuri'an, amma kuma da ƙyar ya sha a ƙuri'an ƙarshe da aka jefa, inda wakilai 198 suka goyi bayansa, wasu 177 kuma suka jefa ƙuri'an rashin amincewa da gwamnatinsa. Tun lokacin da aka sauke Zuma a matsayin shugaban jam'iyyar a cikin watan Disamba, jam'iyyar ANC ta fara juya masa baya, kuma tana yiwuwa a samu nasara a wurin kawar da shi daga kan kujera a wata ƙuri'ar rashin amincewa da gwamnatinsa da za a ke shirya gudanarwa a ranar 22 ga wannan watan Fabrairu, idan har shugabanni ANC suka gaza shawo kansa ya yi murabus.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To ma da labarin mu bude taskar hotonnin namu a Najeriya, inda aka kafa wani sabon zauren 'yan siyasa na arewacin ƙasar da ke da muradin dawo da tasirin yankin a siyasance. Ɗaya daga cikin madugan wannan taron Alhaji Attahiru Bafarawa ya bayyana burin da suke ƙoƙarin cimma da wannan taro.
2019 in ba mu tsaya mu kada kan mawuri guda ba, sai arewa za su shiga cikin wani hali. Yau gashi ta tabbata, kullum sai a zauna ana magana sardauna ya wuce. Kamata dukkan mu haɗu mu zama sardauna, mu tabbaci kanmu, duk wanda Allah ya ba abu aminci a bashi, amma muna hasada junanmu duk shekara muna ci gaba. In ka gadi yankin Yarbawa kansu guda, yankin Yamurai kansu guda, ɗan South kansu guda, amma mu ne Yamace a matsayinmu ɗan arewa, ba PDP ba APC ba, mu mene matakin zamu zakkuwa duk a ɗaya a dawo siyasa, mu ga za mu yi mu taimaki bayanmu. Tamu ta kare dai mutuna da bayan ba, sai Allah tambaye mu a matsayin mu na shugabannai.
Zauren karkashin tanku ya kasa yi yaɗo alwashin dagewa don dawo da tasirin yankin arewa siyasance, ta hanyar kafa kwamitoci da ma sakatariya da aka nada Dr. Umar Ardo ya zama sakatare. Tsohon shugaban PDP Bello Aliyu shi ya bude taron da babban jawabi.
Lokacin da za a mai da mulki a hannun farar hula, aka ce to Chief Olusegun Obasanjo shi zai zama shugaban kasa, an kai shi South West. Kaga ai ba mutanen South West ne suka zabi Obasanjo ba, arewa ne. Hasali ma sojoji su suka ce Obasanjo suke so. Bayan Obasanjo ya kare, aka ce to zai dawo arewa. Amma in ka duba Yar'adua, ai ba mutanen arewa ne suka ce Yar'adua suke so ba. Jefa ƙuri'a a zaɓi mutum daban, kuma zaɓen cewa wane muke so ya fito daban. Wasu ne suka ce ga wanda zai fito, ko wannan shugaba na yanzu Muhammadu Buhari. an ce an ba arewa, amma ai ba mutanen arewa ne suka ce Buhari suke so ba, sai dai da aka sashi sannan mutanen arewa suka zabe shi. Amma a lokacin da ake tsaye da dan takara, wasu ne suka ce Buhari suke so, suka kawo mutanen su a goyi bayan shi. To waɗannan abubuwan su ne muke so mu yi magani. In an ce arewa za a baiwa mukami, to a bari mu mutanen arewa mu duba mu ga wane ne yafi cancanta, kuma wane ne zai yi wa ƙasa adalci gaba daya.
Cikin mafiya karancin shekaru a taron akwai Inuwa Garba da ya zayyana wasu daga kalubalen da suke ganin na dabar yankin arewa.
Kullum aka samu maganar matsala a Najeriya na insecurity da akan samu arewa ce take cikin wannan matsala din. Sai an samar wa al'umma abin yi, a yadda da juna, sannan kuma yadda da duk wanda ya abin kirki a yaba masa, wanda ya ba daidai ba a yadda yayi ba daidai ba, a kuma tinkari yadda za a magance al'amuran da zai kawo gyara.
Dauda Birma da tijin siyasa ne dake matukar mara baya ga tafiyar.
A yanzu haka wanda ke shugabanci dan arewa ne, in akwai kuskure ma wato mu muka yi kuskuren nan duka, amma ai muna ciki.
Dauda Birma, idan akwai gyara menene kuke gani ya dace ku gyara wa shugaba Buhari?
A'a, yanzu kamar zamana akan ina abokin shi, idan har zan ce mishi ga gyaran da za a yi, gara in gaya mishi da yake abokina ne ba in je in faɗa mishi a kasuwa ba.
Sauran waɗanda suka halarci taron sun haɗa da Nasiru Mantu, Paul Wamfana, Buba Galadima, Galina Abba, Babangida Aliyu, Idris Wada, Tanimu Turaki, Inna Ciroma, Zainab Maina da sauransu. Nasira da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ku ta ce ku falka diyan arewa ku san ba ce aikin.
A karan farko, Majalisar Wakilan Najeriya ta amince da baiwa nakasassu kashi 20 cikin 100 na guraben ayyuka a Najeriya, sai dai shugabannin kungiyar sun ce da walaki, kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Madina Dauda ta aiko mana.
Wannan shine karo na farko da irin wannan yunkuri ya samu karbuwa a dandalin Majalisar Wakilan baki daya, inda suka amince da baiwa nakasassu zarafin a dama da su a harkar gudanar da harkokin gwamnati, ganin cewa sun dade suna kokawa akan irin wariya da ake nuna musu. Majalisar Wakilan dai ta amince ne a baiwa nakasassu kashi 20 cikin 100 na dukkan mukamai a kasar. Sai dai a bangare daya, shugaban kungiyar makafi ta kasa Aliyu Hayagwarzo yayi tsokaci akan wannan batun.
Dan gwamnatin Najeriya tana so ta yi disable law din nan, wai kyautatawa na kasasu, wallahi da tun an yi fira suke mafarki suke kawai ba yi zasu ba, saboda an dade ana wannan yunkurin, mun dade muna zuwa majalisa. Akwai lokacin da muka zo majalisa har tiya gatsa aka zuba mana akan wannan maganar. Kullun idan zabe ya zo ne suke taso da ita, amma da zarar zabe ya wuce mu ba sa kaunar mu, kuma wallahi tallahi a cikin yan majalisar tarayya da sanatoci akwai sanata dan Kuturu, akwai sanata dan Makaho, akwai sanata dan Gurgu, kuma billahi lazi nan gaba kadan zamu fitar da sunan su dan duniya ta sani, tunda sun ki kyautata mana.
Shi ma dai shugaban kungiyar na kassasu masu shan inna, Musu Bahu Diddi, ya bayyana ra'ayinsa a game da dokar.
Muna godiya dai tukunna, amma shawara ta shine fa mu tashi mu yi karatu, don idan ba ilimi ba duk inda damu ko kaso 50 aka ba mu ba za mu amfana da shi ba. Wannan yana nuna mana wannan gwamnatin ta saurari kukan da muka yi tun baya kafin ma lokacin ta. A gaskiyar lamari shine wannan abu zai amfanar da rayuwar na kasassu. Ba wai an ce ga dama ta samu ba, ko baka da kwali zo kai, ko baka da takardar makaranta zo kai, idan har bumu yi ba muna kallon damar sai ta zamanto ba a iya amfana da ita.
Menene ra'ayin Ali Sarkin Kutare na Abuja a game da wannan doka?
Dokar da an kai ai ya kamata waɗanda jami'an wannan abu su zaka su dubiya mu san da lalle wannan doka an faɗe ta, kuma yanzu an kai ta ba mu ji ba, mun dai ji amma ba mu gani ba, ba a kuma zo aka yi muna ba, wanda muke babu canji ko ɗaya gare mu.
Akan waɗannan ra'ayoyin ne na tuntuɓi ɗan majalisa mai wakiltan fancin Kanke Kanam a Majalisar Wakilan, Timothy Ngolu Simon, inda na nemi in san abin da dokar za ta cimma.
Muna son dokar ta taimaka ta ba da yanci wanda na kasasun su sani cewa su ma kasanta damu da su, su ma kasansu tana nan tana tunaninsu. Ba mu son a bar wani a baya saboda demokradiya, kowa yana zabe, kowa kuma Allah ne ya yi sa. Mun da Allah ya ba mu wannan wurin ba mu fi wanda suna nan a baya ba. Ya kamata mu goye bayan wannan tsarin dokan, saboda kowa ya samu yanci ya kawo nashi gudumawan a gyara ƙasa.
Abin jira a gani shine irin tasirin da dokar za ta yi wa nakasassu a Najeriya, ganin cewa an dade ana yekuwa akan ba wa nakasassun goyon baya domin a dama da su a dukkan harkokin ƙasar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To bari mu rufe taskar hotonin namu a jihar Ogun, Najeriya, inda gwamnatin tarayya tare da haɗin gwiwar kungiyar ƙasashen Turai suka kaddamar da wata tashar wutar lantarki a garin Gwangwam da ke ƙaramar hukumar Ijebu ta gabas, Wakilin Hassan Umaru Tambuwal na dauke da karin bayani.
Da yake jawabi a madadin gwamnatin tarayyar Najeriya, ministan wutar lantarki, ayyuka da gidaje na Najeriya Babatunde Fashola, wanda Suleiman Zama ya wakilta, ya ce kaddamar da wannan tashar bada wutar lantarki alama ce ta muhimmancin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta baiwa samar da wutar lantarki ga yankunan karkara.
After the implementation of the power sector recovery program, government plans to increase electricity access.
Mr. Babatunde Fashola ya ce aiwatar da wani sashe na wutar lantarki zai kara samar da wutar lantarki a kasan nan. Fashola ya ce wannan zai kara tabbatar da kokarin da gwamnati ke yi na samar da wutar lantarki ga jama'a mai karfin megawatt 7,000. Ya bada tabbacin cewa gwamnatin tarayyar Najeriya za ta sama wa jama'a wutar lantarki musamman na yankunan karkara. Da yake jawabi, shugaban tawagar kungiyar kasashen Turai Mr. Queen Kulenius ya ce an kashe miliyoyin kudi na euro a wajen samar da wannan tashar wutar lantarki.
160 million euros have been committed in the current programming phase for actions in the area of access to electricity.
Mr. Queen Colonius yace an kashe euro miliyan 150 a wajen samar da wannan tashar wutar lantarki. Shi ko gwamnan jihar Ogun, Senator Ebikunle Amosun yace duk masu ruwa da tsaki a wajen samar da wannan wutar lantarki za su bada nasu kaso. Kana gwamnatin sa za ta yi duk abin da za ta iya domin ganin cewa taraya yankunan karkara. Ana sa ran tashar wutar lantarkin za ta baiwa gidaje 487 isassar wutar lantarki. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Matsalolin Najeriya kasan su kashi kashi.
Haka yake, to a gaida wakilanmu kada a shafa, kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogo ma'anan Washington ke cewa karfi 12:17 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Yau za mu ci gaba ne da batun margayi Muhammad Inuwa mai kaji na unguwar Gayawa da ke karamar hukumar Ungongo a jihar Kano, wanda ake zargin cewar wasu jami'an tsaro na DSS sun bindige ya mutu. Shaidu na gani da ido sun ce da har sun ja motar su za su tafi, to amma matar margayin da kuma makwabta suka matsa a kan lalle sai su kai shi asibiti tunda bai mutu ba a wannan lokaci. Sun sa wasu ‘ya’yansa guda biyu suka sanya shi a cikin motarsu suka kai asibiti a inda ya rasu. Daga bisani sai suka rike ɗaya daga cikin ‘ya’yan bisa dalilan cewar wai suna tuhumar cewar shi ɗan ƙungiyar Boko Haram ne. A shirin da ya gabata mun tattauna da Abubakar Haruna Galadanci, wani ɗan jarida da ke Kano wanda tun farkon wannan lamarin yake bin diddiginsa. A yau za mu faro da mai ɗakin shi margayin, wadda ta bayyana abubuwan da suka faru a wannan dare da jami'an na hukumar DSS suka harba mijinta.
Sunana Maryam, Maryam Muhammadu. Wanda ya faru muna kwance da shi a ɗaki, sai ga hasken fitila ta hasko gida. Wannan akuya sai ta tsinke, sai take ta kuka, sai ya fito ya kama ta sai ya daure, sai suka kuma hasko da fitilar wannan. Fitannan da zai kafi mu su yi magana kawai sai suka harbe shi. Sai ta ya habu ku fito, da ya ce habu dina ni ma sai na fita a guje, sai na ganshi gaba ɗaya suna sun ragargaza masa shi. A nan kofar gida.
Ya ra'ayi kin ga raunin da
su? Rauni ne ban bude ba, riga biyu ce a jikinsa. Doguwar riga, sai dai jinin kawai da ike kwaranya. Sai na ce inna lillahi wa ina ilaihi raji'un, inna lillahi wa ina ilaihi raji'un. Na ce la ilaha illallah muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. Kawai sai suka juya za su tafi. Sai na ce ya nabi ina kuka, ina za ku kashe shi ku banni da shi, ya zanyi da shi, gani da ya'ya tabarkalla marayu kun banni da shi. Sai yake ku kai ni asibiti, ku kai ni asibiti. Har sun je shan kwana na bisa a guje ina kuka. Sannan sai suka dawo, ina ya'yan hin ce ga sunan guda biyu, sai suka dauke suka tafi da shi. Kuma yanzu sun je ba su ban gawar tashi ba, sun hana kuma sun rike min dan na guda ɗaya, sun ce dan Boko Haram ne. Ni kuma ba ni abu da mun fiya shi a cikin gidan nan ba, na tsaba zaluncin ba ɗaya ba.
Da kika fito ya kika ga yanayin
su? Da mu ina faɗin su a jiki ba ƴan sanda bane waɗannan. Da motar su, da motar ita ta juyo suka dau gawar ƴaƴan na suka saka shi a ciki suka tafi. Kuma nema suke su gudu siyar min da gawar su ban shi a nan. Sai kuma da daukin jama'a suka saka suka tafi suka kai shi. Kuma yanzu gawar sun hana min ita, sun rike min yaro.
Basu bada gawa
ba hayyan
akan wani
ma san abin dalilin da suka hana shi tun misalin karfe 2 na dare suka tafi da shi lokacin da bakin sa yana cewa akai na asibiti kafin a ce an dora shi a ga likita an masa aiki ya rasu kuma me yakon su ba mu gawa sun hana
an ce a cikin yarinki sun rike wani guda daya wasu na zargin sa da me
zargin sa wallahi babu sharri ne ni ba mu san ta mama kasuwanci yake dan kasuwa ne kaji yake siyarwa karfe 9:30 ya dawo gida ya kwanta kasuwa nan yake sana'ar shi kasuwa sabon daga sha uban sa duk gurin sana'ar sa daya kowa ya san fitacce ne ba oyayye bane
yanzu shi misali mai gidan naki ƴaƴan sa
haihuwa ta da shi 10:15
banda ƴan uba da
mai banda ƴan uba ga sunan wajen su 7 ga sunan ƴan uba duk matar su an gani kinga ai an zalunci
ku me kuke so ai
ni abi min hakina dan Allah dan Annabi abi min hakina mahukunta na gari su taimaka min ga kanana yanzu haka ma ƴan mata na guda uku ne ga sunan ba da na aure daga ciki banda wanda nake shayarwa duk ga sunan sai Allah sai mu aiki da hidin hidin dogara kullun sai ya fita wallahi ƴan uwansa mata ne guda su ma suna da ƴaƴan su shi kadai su da shi ni da hidin haka muka dogara da Allah muka dogara shi muka dogara abani gawar shi ne dan Allah dan Annabi su bani gawar shi ai sutura shi ai sutura kuma su saka min yaro na su zo amma wani abu ne su zo su duba abi min haki na bazan yafe ba wallahi wallahi bazan yafe da sun bani haki kenan ba ai me yake da shi kamar dan ne na bi su fadi na ta ihu ina kuka ina salati sannan suka dawo uwar gida ki yi hakuri za a kai shi asibiti za a cire masa bule din
shi waye ke
shi babban nasu mai jan mota shi ne su wa'ancan da suka yi harbin da gudu suka yi sai rabi su hagin din mota ina kuka
to da Hausa yake
magana da Hausa shi daya ce uwar gida ki hakuri amma sauran ba Hausa bane
ya ce miki kuskuren aiki
wai kuskuren aiki dai ayi hakuri za a kai shi asibiti da tafiya suka za su ban min shi a nan gurin sai daga ina ta ihu sannan suka dawo daga ba kuma suka daukai suka tafi da shi kafin su je ma a ce an yi aiki ya rasu kuma su ba da gawa sun hana gawar kuma sun kama min da sun rike a taimaka min dan Allah dan Annabi a kama min dauke
wannan hirar an yi ta ne tun farkon faruwar wannan lamari a cikin watan Disamba Abubakar Haruna Galadanci zai sake shigowa yayin mana ƙarin haske kan batun karbo gawar margayin to amma bari mu ji daga bakin wani makwabcin Muhammad Inuwa mai kaji a nan gayawa wanda shi ma lamarin ya faru a idanunsa
sunana Ibrahim Nike ni ne makwabcin Muhammadu Inuwa abin da ya faru da shi tsakiyar dare misalin karfe 2 na dare sai naji ana gudu an fada cikin gidansa kuma sama da shekara 30 na son bawan Allah nan makwabcina ne ban taba yin sa da wani sharri ba ban taba yin sa da wani mummunan magana ba to sai aka ce an waye gari lafiya wayannan ma'aikata sun tafi sai suka fada gidansa ni din nan na fito gida na bude kenan sai suka nuna min bakin bindiga suka ce koma sai na koma
a daren
da na koma gida sai da suka gama ta'annatin su a cikin gidan nan da suka gama suka fito sai matar ta fito tana ta kururuwa tana wayo Allah sun kashe mata biyi shine jama'a al'umma annabi suka ban mu nan muka yi ta fitowa kamar yadda taron nan yake to a daren to shine muka dauko wannan bawan Allah jage-jage a cikin jini muka sa shi a mota da gudu za su yi su ban mana wannan abin nan gawan nan sai nace ya za ku kashe mana mutum ku tafi ku ban mana shi to shine suka ji tashin hankalin mu yayyawa sai suka dawo suka yi ribar da masa suka ce a saka shi to shine aka samu ƴaƴansa guda biyu da ɗana guda ɗaya suka saka shi a cikin wannan mota kamin a ce
motar da suka zo
motar da ta so shi kan ajima minti biyu motar nan ta shiga da jini shi gab a cikinsa wannan bawan Allah na kwanci mu kuma muka yi salati a cikin wannan abun jimamin ya ishe mu to shikenan ba su tafi ba sai suka koma can suka tsaya bawan Allah na yana cikin jini kamin a tafi bawan Allah na rai ya kusa halinsa suka tafi da shi asibiti amma asibitin da suka tafi da shi ba mu san inda suka kai shi ba a tsakiyar daren nan to sai gari ya waye muke ta lalube da zan tafi asibitin nan sai aka ce ai da gayawa da mai unguwa da liman sai aka ce an neme su a can amma maimako su biyo ta nan su yi mana tambayoyi ba su biyo ba suka je suka dawo yanzu su da suka dawo ta nan maimako su zo su yi mana tambayoyi ba su zo ba to amma abinda suka waye wa gari lafiya wai sai suka yi zargi suka ce ai bawan Allah nan dan Boko Haram ne in ma baya yi yana ajiya masu yi sai na ce tunda Allah ya haɗa ni da wani mutum ni ban taɓa ganin mummunan magana a kansa ba ban taɓa ji kuma wanda ya mai sharri ba ban taba ji wani koya da ke dan wani koyawa wani dan wani kaza. To abinda na sani a ƙarshen wannan magana ta bakin wannan bawan Allah kenan. To iyakacin abinda na sani kenan. To abinda na
cikin iyayensa ma sun rike wani a ciki har yanzu ba su
ko mana shi ba. Sun rike mana da gagawa can ba su bayar ba. Ga kuma ɗansa sun ce wai ko sun ba da gawa za su rike da daya. To a bisa menene
duk da wannan dalili sun faɗi
ba su faɗi mana dalilin da za su rike wannan gawa ba. Mu ba mu tambaye ba mu gansu ma balanta mu tambaye su ma amma ba su gaya mana amma shi da gawa da mai unguwa su suka gaya haka. Ni kuma na je na tambaye su suka gaya mu wannan bayani. To ka ji ƙarshen magana kenan.
Bari mu sake komawa ga Abubakar Haruna Galadanci da kuma bayanin da ya faro tun shirin farko kan jami'an da suka je gidan marigayi domin yin ta'aziyya ma iyalansa. Mu kuma ji batun yadda aka yi da gawarsa.
Ita ma wato matar marigayin take cewa ai dama wanda ya riga ya rasu ya riga ya rasu sai dai ai masa fatan samun rahama Ubangiji. Amma ita yanzu abin da take magana cewa wancan ɗana ta da aka rike da ake cewa ana zargin ka da cewa dan ɗan Boko Haram ne shi take so ta san menene matsayinsa. Wanda a lokacin shi dan majalisar jiha na taron hukumar Ungwan yake cewa sani wato mamaki cewa aini girma gwamnan jihar Kano ne Dr. Abdullahi Umar Gambiji ya aiko su domin su yi musu ta'aziyya kuma su rarrashe su cewa su yi haƙuri su je su karɓi gawarsa kuma insha Allah batun wancan ɗana ta cewa mai girma gwamna ya mutu alƙawarin cewa in Allah ya da ya dawo daga tafiyar da zai yi zai sa baki kuma za a saka wancan yaro wato shi Abubakar ɗin kenan. Amma dai maganar da ake yanzu kusan kimanin sati uku da wannan ziyara da suka je gaskiya ba mu ji labarin cewa yaro ya dawo gida ko kuma dai wani abu makamancin haka ba.
To Allah ya kyauta a shirin mu na gaba za mu ji ta bakin ƴaƴan marigayin cikin su har da ɗaya daga cikin biyun da suka bi jami'an DSS wajen kai marigayi asibitin Aminu Kano da ke nan Kano. Za mu kuma yi ƙoƙari mu ji ta bakin hukumar ta DSS wadda a baya ta ce za ta yi magana da 'yan jarida kan wannan lamari to amma kuma har yanzu ba ta yi ba. A kasance lafiya.
To sai ku kasance tare da mu ranar Laraba a shirinmu na hantsi domin jin maimaicin wannan shirin.
Wannan abin ya tabbata cewa hukumar zaɓe ta jihar Kano da sauran hukumomin zaɓe na jihohi da ke kula da ƙananan hukumomi ba za su iya ba a ruguje su a miƙa wannan alhaki ga hukumar zaɓe ta ƙasa. Mun ji daɗi da shi shugaban hukumar zaɓe ta jihar Kano ya fito ya faɗa cewa an kashe kimanin naira biliyan ɗaya a wannan aikin gudanar da wannan zaɓe. Wannan abu ne mai kyau kamar yadda ya fito ya faɗa. Amma muna kira ga hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano ita kuma ta fito ta nata aikin domin a bincika a ga ina wannan naira miliyan dubu aka kashe ta a gurin wannan abin da aka yi wanda ba zaɓe ba ne a gaskiya.
To sai ku kasance da mu a shirinmu na hantsi a yau domin jin yadda zaɓen ƙananan hukumomi na jihar Kano nan ya bar baya da ƙura. Kafin mu ƙarƙare ga tashin muhimman kanin labarai.
A jiya Lahadi aka fara zagayen farko na tattaunawar kwanaki uku tsakanin jami'an Habasha da wakilan kungiyar 'yan tawayen Habasha na wata kabilar Somalia da ake kiranta Ogden National Liberation Front ko kuma ONLF a takaice a wani wurin da ba a bayyana ba a babban birnin Kenya Nairobi. Tawagogin bangarorin biyu sun isa kasar Kenya a ranar Asabar akan wannan tattaunawar da jami'an Kenya suka shirya. Mai magana da yawun 'yan tawayen ONLF Abdulkadir Hassan Himoge ya tabbatarwa sashen Somalia na muryar Amurka cewa an fara tattaunawar.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin. Sai kuma nan da awa ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirinmu na hatsi lokacin da Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin sai tai shirin da ke tada kunun jama'a kan harkokin tattalin arziki. Kafin mu sallama bari mu ga gaisuwar ta'aziyya ga Fanzita Rock da al'ummar sa da lahirin al'ummar jihar Plateau domin rasuwar Brigadier General John Shagaya tsohon kwamandan ECOMOC kuma tsohon ministan harkokin cikin gida na Najeriya wanda ya gamu da ajalinsa jiya a wani hatsarin mota kan hanyarsa zuwa Jos daga Lantan. Muna kuma miƙa gaisuwar ta'aziyya ga Nafisatu Liman Hong da sauran dangi bisa ga rasuwar Malam Mahmud Idris malamin jami'ar tarayya da ke dutse a jihar Jigawa wanda shi ma Allah ya wuci kawa jiya. Allah ya ji kansu mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatar muku da ma saura a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma ku yi tsokaci a shafinmu na sada zumunci Twitter da kuma Facebook a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri.